الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بقي لوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دري حدود أربعين دبقي وندي ديدي دا أشرين دهدو غواتن بيو شكرا دبو بيو دا أشرين دشدا إن مكي غبات دا كاراتو تكل لتافه رمضان شهر الإتك من النار من ربان الله تعالى يسيميام تكين إن دا أنت دا غوتا تكين ونن وطا wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa, muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu, ya musu rahama, ya sa su huta aikin da ake gudanarwa na alkhairi a wannan gurin, da niyyar Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya karba. Wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na 17, amma a karatunmu na jiya ina fassara wasu kalmomi guda biyu a baya. Daga baya na gane cewa kuskure na fassara su. Akwai a shafi na 14 yayin da muke karanta hadisin Imam Muslim ya ruwaito hadisin na Aisha da tace kuntu sai na ce haisu da sinu, sai na fassara shi da akwai yadda aka dafa ba haka abin yake ba, attamuru ما الثمن والأقل وتدبينه تارد ميدة كوي شيني معنى أهيسو. سننا فالصراع شافي نشابير كلمة يسخب لما أننا أخشي ضد أقويت لازم أكاننسو، أما السياه شيني معنى يسخب. ثم يجوانا أقرقو تسي جارة تسكرين ثم فارد شيوا daga cikin mafi girman abin da ke wajabta samun yanci daga wuta a wannan watan shine tsoron Allah. Malam ya kawo a shafi na 17 Allah madaukakin sarki bayan ayan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, sai ce takawa shine an tattaqi Allah rabbal alamin fi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhuri. A jumlace in aka tambaye ka me ma'anar taqwa, shine ka ji tsoron Allah, in Allah ya ce ka yi abu ka yi, in ya ce ka bari ka bari. To shine malam yake cewa inna taqwa min a'zami mujibatil ifki min an-nar. To ita taqwa tana daga cikin mafi girman abin da ke sa Allah ya yanta bawa daga wuta. Wasiyam shi kuma azumi min akbari asbabit taqwa, yana daga cikin mafi girman sabubban da ke sa dan adam ya ji tsoron Allah. Saboda mutum na iya keɓanta shi kaɗai a inda ba wanda ke iya ganinsa, ya ɗauki abinci ya ci, amma tsoron Allah ke sawa ba zai iya keɓanta shi kaɗai ɗin ba, ya ci abinci ya fito. قال الله عز وجل ألا مدك الكنسركياتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان دما أنا يا قوة عندك كتبت الدسيابا واندغا أبوتا وأنبا ألبا سننكك قزقتا بيياك النبي صلى الله عليه وسلم وتحنشين أنسى قودك قدم ألا وأن آيانك يا أيها الذين آمنوا ya ku inda kuka yi imani, shi abinda Bahaushe yake cewa kenan imani abin shiga aljanna, kowar rasa shi yayi na banza. Kalli in zaka baka ka saki gitta ta nan ka cewa yani imani abin shiga aljanna, kowar rasa shi yayi na banza. So mun sha faɗa cewa alaƙar Allah da bawa alaƙa ta farko ita ce ta imani, da abin da zai sa imanin kai lalace to ka nisance shi. Sannan babu ruwan Allah da kai kowaye kai kuma ko dan waye kai kuma kowaye babanka idan alakar ka da kai da shi ta imani ta lalace ce sai dan ku ga da farko Allah sai ya ce amanar rasul manzo yayi imani bima unzila ilayhi min rabbihi sannan sai ya ce wal mu'minuna kullun amana billahi kowannan su yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to imanin nan yana da rukunai guda shida kamar yadda muka sani wanda akan asasun su ne dukkan wata aqida ta ahli sunna ta gino na farko shine al-imanu billahi na biyu al-imanu bil mala'ika na uku al-imanu bil kutub na hudu al-imanu bil rusul sannan na biyar al-imanu bil yawmil akhir sannan na shida al-imanu bil yawm bil qadar khairihi wa sharrihi ayoyin al-qur'ani guda biyu idan suka tashi fadar imani sai kaga a zahiri abu biyar suke fada amma malamai sun ce abu shida ne laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra Allah sai ya ce man amana billahi shine na daya wal yawmil akhir biyu wal mala'ikatu uku wal kitabu hudu wan nabiyina biyar ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ذلك بير فيما لم يسك في ميسا بعد رأسه شد بقيته قدر أفديته في سكة سبول إيمان إذا ألا دعك فلا تنفره ينادى ألاك هذا إيمان إذا قدره wayannan sune rukunan imani guda ainihin wato shida to sai Allah ya kira waɗanda suka yadda da waɗannan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah sai ya ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku ainihin wato azumi da aka lafazin kutiba alaikumus siyam anan za mu ga cewa mabniyun ne alama lam yusamma fa'iluhu kamar yadda malaman lugha suke fada saboda as-siyamu shine na'ibul fa'il din sa to a ka'ida ta masana yare na harshen larabci akan gina fi'ili ya zamanto mabni lil alama lam yusamma fa'iluhu da wasu ka'idoji da wasu dalilai na farko akan yi gini abinda suke ce masa shine akwai al-ilmu bihi wanda yayi magana da in an san shi yana da girma akwai lokacin da in an tafi sai a gina jumla akan uslumina ko kace mabniyun lil majhul ko kace mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu kaman nan ai an san wanda ke wajabtawa amma saboda girman wanda yake wajabtawa anan ba ma a buƙatar sai an fadi sunan sa kaman yadda Allah ta'ala yake fada cewa wato khuliqal insanu min ajal kaman yadda yake cewa khuliqal insanu da'ifa ai an san waye ya halicci dan adam din to shi yasa wani gurin Allah sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la an san wanda ya buga misalin saboda sananne ne da kuma girman wanda ke buga misalin ba ma a buƙatar sai an fada sunan sa sana abu na biyu wani lokaci rashin sanin waye magana sai a gina fi'ili akan mabnin alama lam yusamma fa'iluhu ko mabni lil majhul kaman yadda ake cewa suriqal mata'u an saki kaya idan kunta la tadri man saraqahu in baka san waye ya saki ba sanan akwai akan gina saboda girmamawa wato dan a tsare girman wanda ake magana akan sa fa yusanul fa'ilu an yuzkara fi misli hadhihi al-mawdi kaman a ce khuliqal khinziru sanan akwai wani lokaci akan ambaci fi'ili ya zama mabni da alama lam yusamma fa'iluhu saboda wulakantuwar abinda ake magana ainihin wato akan sa kaman yadda suke cewa an ce utila umar bin khattab radiyallahu anhu wa yusalli as-subha an kashe sayyidina umar saboda haka ai mun san waye ya kashe sai na Umar saboda munin wanda ya kisa a nan gurin da kasantuwarsa da wulakantarsu in ka zo ba ma ka cewa ga wanda ya kashe Umar sai ka gina jumlan akan mahnu lil majhul sai ka ce an kashe sayyidina Umar an fahimta ai lokacin da wannan matsalar ta fara zuwa nan kasa sai ta zama wa mutane sabon abu bako so ba bako bane duk khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ne kadai rashin lafiya ya rasu amma umar kashe shi a kai a masallaci irin yadda kaga an kashe malam jafar tarihi ne ke maimaita kansa shi yasa wancan malamin ke cewa wato ان الاولى قتلوا ابا حفص لهم دور لكل جريمه لا تفر قتلوا امير المؤمنين مصليا وقت السبيحه قصه تتكرر to sannan wani lokaci akwai tsoro akan wanda yake yin aiki shi ya ce kutila fulanun an kashe wani in kana jin tsoron fadar wanda ya kashe shi din ana yin haka sannan akwai abin da suke ce masa qasdu ibham in ana so ai ibhami ya zamanto abin da fafi ba a so a bude wanda abin yake da alaka da ainihin wato shi to malamai sun faɗa sun ce akwai guraren da ba a amfani da lafazin kutiba sai ga abin da yake yana da wahala Allah ta'ala a nan gurin da yake kutiba alaikumus siyam mun faɗa mun ce wanda suke azumi a nan area azumin su yana da sauki bin nisba in ka hada da waɗanda suke area mai duguri irin su Yobe Sokoto da wasu gurare da yake nan sanan yanzu a cikin awa 24 da ake da shi akwai waɗanda fa suna azumi a sassa na duniya ya kai kusan awa 20 fa a cikin awa 4 ne gaba ɗaya ko awa 5 a cikin awa 24 za su dauki awa kusan 20 ko awa 19 suna azumi a awa 4 ko 5 ne za a kira sallah za su buɗe baki za su yi sallar tarawih za a yi abin da za a yi a saki yin sahur sannan a wuce da azumi to kaga in ba dan dan adam alaƙar sadaci da sha a cikin ya batta me yasa yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi Adam da ya zaunar da shi a aljanna ai ya ce masa inna laka alla tajua fiha nan inda kake zaune ba za ka ji yunwa ba sannan wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba sannan wa annaka la tazma'u fiha wala tadha anan ba za ka shiga hantsi ba sannan kuma ba za ka ji kishi ba me alaƙar ɗan adam da shiga hantsi rana takan tilasta shi dole in gari ya waye sai ya fita ya ji ya nemo abin da zai ci amma Allah ya ce a nan aljanna duka babu don ku fahimci alaƙar ci da sha da ɗan adam wannan ya sa wani lokacin Allah ya ga dama sai wa mutane azaba da yunwa shi ya sa ya ce wa Qurayshawa falyabudu rabb hadzal baiti ku bauta wa Ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju'i wanda ya ciyar da ku daga yunwa sannan wa amanahum min khawf sannan ya amintar da ku daga tsoro Allah ka amintar da mu daga tsoro so wannan shi ne to sai aka zo sai aka ce to yanzu ka daina cin abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza dan a jarraba ka to wannan din za ku ga kamar yadda na faɗa na ce wallahi ba kowa ke iya wannan ba kuma ɗaya daga cikin hikimar sa cewa kowa sai ya azumi ba maganar mai kuɗi ba ne ko mai mulki ba dama ka da kai bawa ne na Allah duk isar ka da matsayinka to wannan dokar tana kanka kuma Allah tun da ya ce a yi ya rage naka kafirai ne suka zo suna magana sai suka ce a yi ƙasa-ƙasa da murya saboda Allah Muhammadu fa yana da jin da an dan daga murya wallahi ji waje suna wannan tattaunawa kawai Allah ya ce musu wa sai ruqaw lahu aw jahru bi ko ku boye magana ko ku fito da ita Allah ya ce musu innahu alimun bi zati sudur abin da ke cikin ƙirjin wanda ma bakin bai faɗa ba Allah yana sanar da shi shikenan sai inda Allah ya gama da ɗan adam kenan idan aka sai zaman to sai aka ce kutiba an wajabta saboda yana da wahala to an ka bi alfas wanda suke da alaka da kutiba haka zaka gani a Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl an wajabta muku yin qisasi a wurin kisa saboda wani ya kashe wani a kamo shi a kashe dan a zauna lafiya wallahi yana da wahala a ƙasa saboda wani wanda zai yi bannan ta kan yi a samu dan wani ne ko yana da alaka da wani to a lokacin tsayar da kisasi a kan shi ya kashe wani a kashe shi wallahi yana da mugun wahala kisa ina mamaki wanda ke zauna a Najeriya sai bai zauna yana zagin shugabannin sau biya a waccan ƙasar inda ɗan mafi girma wanda ke da alaƙa da masarauta zai kashe ɗan mafi ƙasƙancin mutane wallahi malam in dai ba iyalan wanda aka kashe suka fi sai an yafe ba babuwansa da ya fito yana da alaƙa da gidan mulki wannan abin da Allah ya faɗa ya ce walakum fil qisas hayatu Allah sai ya tsayar da abu sai sun tsayar da abu ni a Madina na je gurin da in suka kama ka da ƙwaya ko suka kama ka da wani abu ko kaza ko kaza wala malam nan ake zuwa da an kai ka alƙali ya riga ya tabbatar da cewa laifi ko kai ikirari kai haka kawai za a zo ajiye mutum akwai abin da ake ce masa takobin da suke amfani da shi gyawa jini na wuce wala malam sun kuyar da mutum kawai za su yi kafin ka ce mai kausai zai ka ga kan mutum ya sauka to shi kuma Allah da yake ya fi kowa tausayi da jin ƙai ku duba ku gani fa duk rahamar da muke ta cewa a cikin ta a duniya ƙwaya ɗaya ce fa Allah ya ɗauko ya kawo duniya ya riƙe 99 sai an koma gare shi fa a cikin wannan rahamar ƙwaya ɗaya fa da bayi suke cewa ita ce take sawa kaga dabba ta haihu a daji ba wanda ke muraƙabarta amma tana jin cewa ɗan da ta haifa ba za ta iya ɗaga ƙafa ta taka shi ba saboda wannan rahamar ta Allah ba haɗa amma Allah fa da yake da wannan jin ƙan da tausayin da ya sa har ga dabba da take haifa ƴaƴa ta kula da su a wannan tsarin shi ne fa ya kawo dokar cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal-abdu bil abdi wal-unsa bil unsa saboda abin yana da wahala da shi aka samu sai suka fa Allah tausayi sai suka fa Allah sanin ya kamata sai sa kaga Allah da ya gama a ƙarshen ayan sai ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi a cikin qisasi akwai rayuwa ya kuma abuta hankali yanzu gashi nan abubuwa na faruwa a ƙasar nan sai dai kawai ta kama kai ko yana cikin abin da ya bata ƙasar nan shine akwai rashin wannan qisasi kai yanzu da kake zagin hukumomin Saudiya wanda su suna iya wancan ga dan kowaye kai sai ka lissa baka gani yanzu ko dan hakimin garin ku ne ya kashe wani da wuya na nan tsaye da Allah ya kamo dan a tsaye mai da kisasi a kashe yasa nake duk wayanda yanzu ake ta maganan an karkashe an yi waye ana iya kai kotu alkali ya tabbatar da laifin yanzu mutum na ƙarshe wanda yake da zai sa hannun azartar shi ne gwamnan jihar ku duba ku gani lalla duk waɗanda aka zartar wa da hukuncin kisa bayan ya tabbata sun yi kisan an je alkali ya tabbata nawa ne gwamnonin suka sa hannu aka zartar ku je ku bincika ku gani to ganin cewa wani ya kashe ba a yi komai ba wani ya kashe ba a yi komai ba wani ya kashe ba a yi komai ba cike sa gobe wani ma shi ma ya kashe dan ya san ba abin da za a yi ko ba yana cikin abin da ya bata kasa ba to wannan muna magana ne akan asasin da Allah ya faɗa yadda ka ga azumi na da wahala to haka kisasi ma yake da wahala wani ya kashe wani azartar da hukunci a tsaya a kan shi sai an tabbatar da hukunci ya tabbata azartar yasa ma dama muna rayuwa ba a ƙarƙashin tsarin da Allah ya ce ba, wala akwai abubuwa da za su taso mana sai dai mu taka maka. Kun san wannan shigantakar da ake yi a ƙarƙashin tsarin Allah ba zai taɓa yiwuwa ba, wani ya kashe wani a ce ya kashe ran ta tafi a banza. Shi yasa Allah ya ce mana min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Sai na Umar cewa ya rantsi da Allah da labari zai zo mai mutanen gari kara su taru akan kashe mutum da yake, ya rantsi da Allah shi ya kashe su duka dan a zauna lafiya. Haka ake kamar yanzu gashi nan sai a kai mutum kotu, kotu ta tabbatar yana da laifi mujrimi ne, mafi karanci a ce ma an daure shi daure rai da rai sai ka ji an ce ai shikenan kwana biyu ka daina jin labaran sa. Mu kuma gashi Allah ya jarrabe mu kana rayuwa cikin wata al'umma da bata san ciwon kanta ba, wanda ya tashi yana rigima saboda ita sai ta mayar da shi kuma shi ne abokin rigimarta. Haka muke so akwai abubuwan da ba na so in shige su yanzu saboda muna watan Ramadan, amma ko yanzu ba yadda za a yi, yanzu ba asuba ba, in kaɗan abin nan baka hau social media ba daga azahar ka yi kana hawa social media sai ka ga wani abu. Kuma duk mai haifar da wannan matsalar, wannan rashin tsarin na kisasi ko yi amai, yana cikin abubuwan da suka rikita ƙasa suka hana ta zaman lafiya. Kuma ba yadda za a yi ta zauna lafiya, yanzu wannan cikin abin da zai nuna muku kwata-kwata al'umma ce da ba mu san ciwon kanmu ba. Ishu ɗin da ya kamata mu ɗauka ya zama shi ne ishu, ba shi ba ne dama. Yanzu ai na san farko-farkon Ramadan ɗin nan kuna da labarin ababen da ke faruwa nan da can. Daga fara Ramadana zuwa yanzu a waye gari a ce can an kashe mutum kaza, can an kashe mutum kaza, can an kashe mutum kaza. To yanzu labarin adadin mutanen da ake cewa an kashe can an kashe can, idan ka haɗa shi in ka shiga social media yanzu za ka ga rikicin gwamnatin tarayya da Malam Nasiru, mutane sun fi damuwa da shi sama da mutanen da ake kashewa. Tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka ba? Ina ruwanka in suna rigima matsalar ka ce? Ba shi bane abin da ke damunka asalin. Sama ka kalla ka gani yadda wannan matsalar da ba ita ba ce asalin matsalar da take damunmu, sai muka mai yadda ita sai ta zama wa? Sai ta zama matsala. Asalin abin da ke damunmu na rashin zaman lafiya sai zamanto kuma ba shi bane a gabanmu. Yanzu na ba da misali na ce yanzu wannan na kanan nan da ya faru, aka je aka samu mata da yara aka kashe. Ko yanzu tunda aka ce an je kotu sau ɗaya, yanzu ba na tsammanin nan yanzu akwai wanda zai sake maka labarin da aka je kotu da su aka ce an kai su, ina maganar ta ɗaya? Ba wanda ya yi. Wannan wanda ya zo ba da labari ya samu kuskure wajen ba da labari ya yi labari ba haka ba. Lalla da matsalar waɗanda suka yi kisan da shi da labari ya bayar aka samu matsala, da Allah wanne ne al'umma ta ɗauka ta tasa gaba shi yake damunta? Shi yanzu har sarauta ba ka ɗora mai ba. Sai ya zamanto maimakon waɗanda suka yi kisan su ne ajandarmu, su muka damu da su, su muke bibiya, wanda aka kashe iyalin shi ta wannan hanyar mai damuwar al'umma wace gudunmuwa za a bashi saboda tsabar rashin sanin ciwon kai ma wai mutumin da wannan matsalar ta shafa. Sai ka ga ɗan jarida ya ji ya kakara mai za su jika a kashe ma mata, a kashe ma 'ya'ya guda shida lokaci ɗaya, wai sai mutum ya zo ya kakara ma da shi ka sai ce a wai yana so kamar bayani wato da wannan abu ya faru wai ya kake ji yanzu? Dan Allah fa haka muke. So lokacin da duk al'umma abin da ke damunta ba shi ta mayar damuwa ba, wanda ba na damuwa ba sai ta mayar mai, to in kana so ka ceto ta, ta ina za ka fara? Ta ina za ka fara? To da haka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, mu dai waɗannan mutanen da suke wannan aiki na ɓanna, wallahi babban fatanmu guda biyu ne, in Allah zai shiryar da su a iliminsa na gaibu za su shiryu, Allah ka shiryar da duk wanda zai shiryu dan baka da wata addu'a da za ka yi sama da haka. In kun ba za su shiri ba, to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hanyar da zai yi maganinsa shi da kansu, da kansa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, ba ma so mu shiga wasu abubuwa, gashi na shiga wasu abubuwa har lokaci yana so ya ƙure. Saboda haka idan yanayi ya bayi zuwa ga nan gaba, wataƙila ko a nan ne, mu tsaya mu ɗauki minti 30 mu tattauna waɗannan matsalolin, sannan mu fitar da matsaya guda ɗaya, shi kenan. Yanzu cikin misalin da zan bayar yanzu, ai an san cewa distinguished senator da muke tare da shi a nan gurin a buɗe masallaci na yi magana, na ce kaso 90 cikin 100 na ce ban san wani ɗan siyasa da yake da alaƙa da malaman addini ba din Najeriya kamar yadda yake da shi. An gane? Na ce ban sani ba, na ce amma daga ƙarshe dukkan malaman nan suna kallo aka za ka ɗora allegation a kansa, ta yana da alaƙa da harkar ta'addanci. Amma kuma aka ja baki aka yi shiru. To yau kujerar da yake riƙe da ita da a majalisa ta abin da ya shafi harkar tsaro da bayanan sirri, lalla da ya sauka daga kan kujerar sai aka ɗauki wani aka ba. Yanzu ba mamaki a nan cikin masallacin nan akwai waɗanda in ka tambaye su bayan da sun gusana ta ya sauka wa aka ba kujerar, wala ba su sani, dan wata jaha ce ba su sani ba. Ba jin daɗi muke ba, a'a, ba wani mutum da ya imani da Allah da ranar lahira wannan abu da yake faruwa a ci yana jin daɗinsa, bal ma mu da muka san matsalar da muke ganin ta da ido ya bambanta da kai da labari take shi, ya bambanta. Dama yanzu da ya sauko daga kan kujera, waɗanda da suke ta maganganu a kan shi, lalla da ya sauka ya bar kujera, waɗanda aka bayan kun ga suna magana a kansu, ba sa yi. Sannan mu kuma lokacin da yake kai wacce gudunmawa muke ba shi don mu ga ya kai ga nasara ko da ta addu'a ce, ba a yi. To yanzu sannan ɗauki wanda aka ba ministan tsaro babba yanzu da kuma wanda ya tafi, yanzu wancan da yake kai lokacin da yake kai, ai an ce shi ba jami'in tsaro ba ne, bai san tsaro ba, bai san waye ba. To yanzu da ya zo wannan ɗin, Allah faɗa min da ya zo me canza. To lokacin da yanzu wancan yake kai, yadda muke kafe hotonsa ana zagin shi, shi yanzu da ya zo kun ga haka al'umma take yi a kan ɗaya ɓangaren. To matsalar tamu ce, sai mun dawo mun gyara ta. Waɗannan bandit ɗin da kake gani bala'i ne Allah ya jarrabi al'umma da ita, ba maganan addini ba ne. Inda maganan addini ne da aka shigo Ramadan ɗin nan, ai ya kamata su bar mutane su huta. Ko mafi ƙaranci mutumin da ya yi da'awa cewa shi musulmi ne, kuma waɗannan ƴan uwanka ne wa musulmai, ai mafi ƙaranci albarkar watan da aka shigo la'akari yana cikin watannin Allah masu alfarma. Ya kamata a ce ba ma wai musulmi ɗan uwanka ba, wanda kai ka ce kai musulmi ne shi musulmi, har wanda ba musulmi ba ma ya kamata a ce ya ci albarkacin shigo watan. Sannan ba wai ka je ka kamo wani ba, in akwai wani a hannunka sawa'un yana da addini ko bai da addini, ya kamata a ce shigowar watan ya samu alfarmar da aka sake shi ya tafi. Tunda mu ba wai kuna muna maganan fa musulmi ne kadai kar a taɓa shi ba, a tunda Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati an-nafsu kowace rin ta shiga ciki, sawa'un ran na musulmi ne ko na kirista ne ko na wanda yake da addini ko wanda bai da addini, to ta shiga cikin an-nafsul ma'suma kar a taɓa ta. To ka kaddara rai kowace iri ce yanzu wacce take hannun mutanen nan da Ramadani ya shigo, ba wai su je su kamo wani ba, shigowar watan ya kamata a yi su ci alfarman wanda ke hannu ma a sake shi. Dama kuma a cikin watan suke amfani da damar suna kai hare-haren da ba su saba kaiwa ba. Yanzu dan Allah wani irin tasawuri za ka yi a ce maka cikin Ramadan mutum ya ji yana da awar shi musulmi ne, wataƙila ma ya ɗauki azumi a bakin shi, waɗanda zai samu su ma da azumi a bakinsu, wataƙila gab da lokacin da za su yi buɗe baki ya samu mutanen nan ya kashe su, ba su ci mai komai ba, don Allah ya za ka iya sawwara abu. So wasu bayanai ne ake yi waɗanda kai da baka san abu ba, kai baka sani ba, kuma matsalar mutane duk inda dama ka ga ƙasa ta lalace abu biyu ke lalata ka, daga zalunci ce jahilci. Dama haka Allah ya wasafa ɗan adam innahu kana zaluman jahila, zalunci ce jahilci. Da kowanne da yawa matsalolin nan ba su san su ba, ba su san ya suke ba, kuma ba su yadda a yi musu bayanin cewa ba su san yadda abu yake ba, don yadda za a yi a zauna lafiya. Saboda haka shugabanni wallahi su ji tsoron Allah, wannan nauyin na zubar da jinin mutane wallahi yana wuyansu, kuma na rantse da girman Allah babu yadda za a yi Allah ya bar wannan abu. Shi yasa na ce muku dalilin da yasa Allah ya ce shi ya tashi alkiyama da yadda ziyan ladina asa'u bima amilu, kai da dan Allah mutanen nan da ake kashewa babu gaira babu dalili, dan Allah da babu alkiyama mai kake tsammanin zai faru? To haka shugabanni wannan nauyin wallahi yana wuyanku, kuma wallahi duk wanda ya shugabanci gwargwadon shekarun da ya da damar da Allah ya ara masa, gwargwadon rayukan da aka kashe, gwargwadon kuma abinda zai amsa na tambaya a gaban Allah, inda galibin su ai sai sun yi rantsuwa da Qur'ani kafin su hau cewa za su tsare rayukan mutane da jininwa da dukiyar mutane da waye da waye da waye nasu. Abinda yake faruwa za ka ce ba ka gani ne ba su sani ba ne? Suna gani sun sani. Shi kuma talaka in zai makansa kiyamar layli ya haɗa haddasa na hali ya yi. Saboda haka waɗannan mutanen ba su da adana abinda ake ce masa tausayi ko jin ƙai ko rahama. Abinda kuke gani a social media yana ɗaga muku hankali. Na rantse da girman Allah mu mun ga ninkin ba ninkin wannan. Saboda haka ba abinda za mu yi mu yanzu la lam nuku shay'an, ban mallaki komai sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saboda haka wataƙila yanayi zai zo mu yi bayani sannan mu faɗi matsayinmu daga ƙarshe akan wasu ainihin wato abubuwa. Na faɗa mutane ce ko da kuka ga mun bi hanyoyin da muka bi wallahi mun bi ne ba wai don shi ne zaɓinmu na farko ba. An rasa zaɓi na ɗayan ne, to ba mu da yadda za mu sai muka bi a matsayin wannan ya zama zaɓi na nawa? Zaɓi na biyu. Yanzu kwanan nan kowa ya ga kafin Ramadan ɗin nan wasu mata su huɗu da hijabi ana musguna musu ana dukansu ana cin mutuncinsu, ko ba ku gani ba? Da bindiga ana dukansu. Lokacin da na ga wannan abin, inda matsalar nan ta faru gab da garin Gusau ne ana ce ma wani gari Damɓa da Infoma aka yi amfani, su mutanen nan na daji wasu ne suka zo suka gayyato su cewa wannan ɗayan aka ce ai babban ɗan kasuwa ne, in an ɗauki matan za a samu kuɗi. Ɗayan kuma aka ce manajan banki ne ko yana aiki a CBN, aka zo aka ɗauko su da niyyar cewa za a samu kuɗi. Shi aladin ɗaya daga cikin masu mata ya ce lokacin da suka je suka yi kidnapping ɗin mutanen nan cewa tabbacin ba su ma san unguwar da suka shigo ba, a lokacin da za su fita sai da suka tambaya ina ne hanyar da za su fita. Sada cikin bala'in ma akwai Infoma, wani kana rayuwa da shi a gari ya san shige ya san fitar ka, shi zai ba da labarin ga lokacin da za a ɗauke ka ga yadda za a ɗauke ka, in ma an ɗauke ka kana da nau'in kuɗi kaza da za a samu. Sanda aka yi wannan kowa ya ga wannan abin hankalinsa ya tashi, aka rasa yadda za a yi. Ni ɗin nan ni na san hanyoyin da na bi a daidai lokacin da suka ce mafi ƙarancin abin da za su karɓa sai an ba su naira miliyan 170. Na san hanyoyin da na bi na sa mutanen nan aka kubuto da su aka dawo da su cikin iyalansu ba tare da su masu iyalan sun biya ko sisi ba. To lalla yanzu mu tsaya mu ce a lokacin da ba za a iya zuwa a je a rigima a karɓo su ba, kuma kowa ya gansa cikin wannan halin. Da mu ba irin wannan hanyar mu karɓo su mu dawo da su, wanne ne ya fi zama maslaha? To rashin waccan hanyar ta farko a je a yaƙi a karɓo su shi ne ya sa in abu ya faru babu hanyar da za mu yi mu rage ma al'umma damuwa sai mu dawo mu wannan hanyar ta nawa ta biyu. Wannan fa shi ne dalili fa. Amma inda a ce za a yi yaƙin a murƙushe su, wallahi mu ma shi muka fi so. Wannan fitinan ne amfaninta. Matsala ce da kai ma a hanya tana iya ritsawa da kai ma. A gida tana iya ritsawa da kai. In kai ba ta same ka ba, wani wanda kake da alaƙa da shi, alaƙa ta kusa wanda in an taɓa shi abin ya yi ne, ya taɓa ka abin na iya shafar shi. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Saboda haka shugabanni su ji tsoron Allah. Tun da yanzu ba an ce Ramadan mai zuwa za a shiga za a yi zaɓe ba. Ina ran taimako da Allah in ba sa a bayyana da an haura Ramadan ɗin nan. Duk wata magana da take da alaƙa da ɗan wani ko an kashe wani yanzu an yi fakin ɗin taji. Yanzu an ɗauki mai sai maganar yanzu yadda za a ci zaɓe. Allah ya sa mu dace. Saboda haka waɗannan mutanen, waɗannan bandit ɗin nan, Allah duk wanda yake da rabon shirya ya tuba, Allah ka shirye shi. Allah wanda bai da rabon ya tuba, Allah ka jarrabe shi da bala'in da Allah ka yi mana maganin shi. Ai shi yasa za ku ga ina addu'a a karatu ina cewa Allah duk wanda yake a cikin halakarsa akwai maslaha ga al'umma, Allah ka halaka shi don al'umma ta zauna lafiya. Mu mun san ba abin da ya fi ƙarfin Allah. To tunda ba wanda ya fi ƙarfin Allah, yayin da suke ganin kamar sun gagara sun, Allah duk wanda a iliminka ba zai shiri ba, Allah ka yi mana maganinsa da kanka. Allah ka jarrabe shi da fitina da bala'in da shi kuma ba zai zauna lafiya ba don al'umma ta zauna lafiya. Wannan su ne abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada wa bihadin ƙadiri kifaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.